sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu haron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashe kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal na lord da kuma niya a kuma ana iya samun mu alfa radio na kuma san da ke kasar Ghana su ko masu auren computer duk lokacin da suke son kama tashe to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masare assalamu alaikum yanzu dai ladan Ibrahim Ayo ne kuma tare da baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jan ragaman shirin muke farin cikin jan ragaman shirin da wannan hansi bayan labaran duniya za ku ji yadda wasu bayan Allah suka yi hasarar rayukansu sakamakon wani hatsarin mota da ya faru a tsakanin Bauchi da Jos sai kuma maimaitawan shirin gaskiya wato shirin ciki ga gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed kana muna dauke da shirin jaridun jamhuriyar Kamaru tare da Muhammad Awal Garba sai kuma sakonnin da ku ma sauraro kuka aika muna amma duk waɗannan fa sai kun cika kullu labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cika kullu labaran duniyar wani babban jami'in leƙen asirin Amurka ya faɗa a jiya Talata cewa shugaba Donald Trump mai bashi wani takamaimen umurnin daukar mataki akan yuwuwar katsalandar da Rasha za ta iya yi a zaɓuɓɓukan 'yan majalisu cikin wannan shekarar 2018 ba gadin yadda Moscow din ta aikata a zaɓen shugaban ƙasa a shekarar 2016 da zumar taimakawa Trump ya lashe zaɓe. Daraktan hukumar leƙen asirin na'urori da kuma hukumar kare buladun yanar gizo na Amurka Admiral Mike Rogers ya faɗa wa wakilai na majalisar dattawa cewa ba a bashi wani umurni na daukan karin matakai da ya wuce irin ikon da yake da shi a yanzu ba ya ce ya dauki matakan da suke karkashin ikonsa yana kokarin kuma toshe duk wata kafa da za a iya amfani da ita domin cutar da Amurka inji Rogers a lokacin da yake bada bahasi ga kwamitin ayyukan soji a majalisar dattawa ya ce ba a bashi wani karin iko ba. Rogers ya ce ya yi imanin cewa shugaban Russia Vladimir Putin ya dauka a rasa cewa babu wani mummunan sakamakon da zai iya fuskanta don ya yi katsalanda a zaben Amurka saboda haka zai ci gaba da irin waɗannan katsalandan. Admiral Rogers ya ce ba mu dauki matakan da suka wadatar ba wajen takalar wannan batun ba. A halin da ake ciki kuma wata daraktan yaɗa labaran shugaban Amurka Donald Trump mai suna Hope Hicks wadda ta jima tana aiki tare da shi a jiya Talata ta bayyana gaban kwamitin majalisa mai binciken alakar kwamitin yakin neman zaben Trump da shugaban da kasar Rasha sai dai ta ki ba da amsar wasu tambayoyi da 'yan majalisar suka yi mata akan aikinta na tsawon watanni 13 a fadar White House. Kwamitin kula da ayyukan leƙen asiri na majalisar dattawan ya gana da Hicks a asirce wacce da farko take aiki tare da iyalan Trump a matsayin jami'an hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawun 'yar Trump Ivanka Trump domin tallatar da kasuwancinta ta sutura kafin daga bisani ta shiga kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump wanda ya yi nasarar lashe zaɓe kafin fara sauraren bahasin. Dan majalisa Chris Stewart da jam'iyyar Republican daga jihar Utah ya faɗa wa manema labarai cewa Hicks za ta ki amsa wasu tambayoyi akan aikinta na White House. An kwashe sa'o'i da dama wurin saurarinta amma ba iya gane tambayoyin da Hicks suke niyyar bada amsa ba. Rasha ta fara aiwatar da shirinta na tsagaita wuta domin gudanar da ayyukan jin kai a yankin Guta na ƙasar Siriya a jiya Talata. Amma wani sabon fada ya kauri a yankin kada kuma babu alaman farin kaya na ficewa daga yankin da aka kewaye ko isar da kayan jinkan akalla farin kaya guda 6 aka kashe a cikin wuri guda da Rasha ta tsagaita wutan bisa umurni da shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayar na dakatar da kai farmaki a yankin da ke hannun 'yan tawayen kuma a ba farin kaya damar ficewa daga yankin mai fama da tashin hankali da ke kusa da babban birnin Siriya Damascus. Babu wani farin kaya da aka ga yana ficewa a wani shinge da gwamnatin Siriya ta kafa a yankin da ake gwabza yakin a wani wuri da aka ajiye hotunan Putin da shugaban Siriya Bashar al-Assad a kusa da juna. ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojojin Amurka a nahiyar Afirka ta ce ta kashe mayakan Al-Shabab guda biyu kana ta raunta wasu a wani farmaki ta sama da ta kai a kudancin Somalia. Rundunar da ake kira AFRICOM a takaice ta ce ta kai farmaki wato na saman ne a ranar Litinin a kusa da garin Jilib da ke tsakiyar yankin Jubba. Wannan shine farmaki na hudu da Somalia da aka kai a Somalia wanda rundunar sojojin Amurka ne suka kai a cikin wannan shekaran. A baya sojojin sun kai farmaki akan Al-Shabab a wato ranaku na biyu ga watan Janairu da kuma 18 da 19 na wannan watan Fabrairu. A halin da ake ciki kuma mayakan Al-Shabab guda 10 ne suka gudu daga wuri da ake gyara halayensu a garin Garo a daren Lahadi, a cewar jami'an tsaro suna fadawa sashen Somaliyanci na muryar Amurka. Mutanen sun gudu ne da misalin karfe 8 na dare agogon kasar, yayin da 'yan ta'addan suka haura katanga suka sulale cikin duhu, a cewar majiyar. Jaba'a a yankin Puntland sun ki magana da 'yan jarida akan gudun waɗannan mutanen, amma majiyar ta faɗa wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa shugaban yankin da ake kira Abdulwali Muhammad Ali Gas ya bada umarni a gudanar da bincike.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar yadda muka ce a gabatarwa, an yi wani hadarin mota akan hanyar tsakanin Bauchi da Jos, kuma ya yi dalilin mutuwar mutane 7, kamar yadda wannan jami'i na kiyaye hadura na kasa ya yi wa wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad karin bayani.
To ni ne magana da kai, sunana ni ne suna RC Root Commander NT Kujor. Ina magana a madadin unit commander na Firaro Sefitoro, David Atokolo Edibo. Hasarin ya faru kaman karfe 4 na safiya a daidai Fanshanu wajen checkpoint. Sakanin wata tanka ta fito daga Jos, tankan mai da mai a ciki, da wata Mercedes Benz 911 tana dauke da su shanu da kuma rago a ciki. Da aka kayo wurin checkpoint, abinda muka gani a kasa shine wanda ya dibo awakai ya shigo checkpoint, ya dan wuce checkpoint din suka bashi hanya, yana kan shigowa wurin barricade din, yana kan fitowa sauran kusa ya fito duka daga wurin checkpoint. To anan ne inda abin ya faru sakanin sa da mai trailer da ya fito, mai tanka da ya fito daga Jos. To anan sai suka yi rangama a wurin. A cikin motar kuma muka samu mai awakan yana da shanu guda 31 da kuma raguna guda 5 a ciki, dan shi mai tanka kuma yana dauke da mai. To anan suka hadu, nan suka fada a wurin, sai motar suka ansa wuta. Kamu mu mu shigo wurin a karfe 4 kamma a kira mu duk ko ina a wurin, duk wuta ne, sojoji ma suka guji wurin, motoci ma ba wucewa. Nan motocin suka kafi suka rufe hanya kaf, ba shiga ba fita zuwa Bauchi, ba zuwa Jos.
Mutane nawa ne suka rasa rayukansu a wannan sanadiyar?
A cikin hasarin mutum 7 suka rasu, duk maza, duk sun kone ma, ba magana ma mutu haka ba, an kone ne a wurin, ba za ka iya gane waye a cikin su ba.
A cikin motan da ta dauko wannan dabbobin ne ko kuma?
A cikin motan dabbobin, mutane da suke cikin motan dabbobin 7 a cikin sun rasu.
To shi na tankan fa?
Na tankan ba mu samu kowa a cikin tankan ba. A tunanin mu muna ga kaman abin da ya faru suka fita suka gudu, saboda ya faru dai checkpoint suna tsoro ko watakila sojoji za su auko musu da wani abu. Ba mu gan ko dai a cikin su ba, amma kuma ba mu gan alama cewa akwai ɗaya a cikin zuman da ya jakata ba, saboda inda akwai jakata a ciki da mun samu shi a makalar mota.
Babu wanda ya tsira ne daga hatsarin kaman?
A cikin abincin 7 suka rasu, biyu a ciki sun tsira, an dibe su an kawo su General Hospital na Toro. Sannan su kuma suka dawo aka zo a sake bincika motar bayan da wutan tankan ta dan ragu. Sannan aka ja ka dibo gawakin wayannan guda 7 da suka kasu a wurin. Dan duk dabbobin 31 da raguna guda 5 din kaf su ma sun kone.
Kaman 'yan uwan wayannan mutane da suka kone din nan, yaya kun iya kaiwa gare su kuwa?
Daga baya, bayan da aka je aka yi abin nan can kamun a clearing hanya.
Haka.
Yanwanin su suka taho. Yanwanin wanda suka rasu daga baya suka fito daga Duku. Daga Gombe State a Duku suka zo aka je ama mamacin janaiza. Dukkan su mamacin aka je kamar janaiza. Gabarin kai, gabarin kai. Gabarin
To Ubangiji Allah ya ƙara karewa kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifai.
Amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta duniya mu dinka a san amma kutuna cikin ma'azarta to kutuna akwai matalauta kutuna cikin matalauta to kusani akwai ma'azarta talakan cikin ma'azarta wanda yayi gida yayi moto ga kuɗi kuma tinjin ina da kanan sawa ya gode Allah bayan alheri shi ne talakan cikin ma'azarta mai arziki cikin matalauta riga sabi da damala idan gari ya waye ya gaishe gon kuma aiki ya aiki sai ya tashi in ya san taro ko sisi ko ko ya san
to Allah ji kan dan maraya har yanzu dai kar a shagala ana tare ne da sashen Hausa na Amurka Amurka da kenan Benin Washington DC mu yanzu agogwa ce karfe 2 na tsakar dare da minti 11 ga kuma shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. A makon da ya shige muka muku alƙawarin neman jin ta bakin hukumar DSS wadda wasu jami'anta suka bindige suka kashe wani magidanci mai suna Muhammad Inuwa mai kaji na unguwar Gayawa dake karamar hukumar Ungogo a jihar Kano. Kamar yadda aka ji a shirin na baya, a bayan da marigayi Muhammad Inuwa ya rasu a asibiti, an tafi da ƴaƴansa guda biyu da suka kai shi asibitin zuwa ofishin hukumar DSS dake nan Kano. Inda daga bisani suka rike guda akan wai yana da wata alaka da Boko Haram. To a yau muna tafa da labari mai dadi kan wani bangare na wannan lamari, wato yadda gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduji da kansa ya karbo Abubakar Muhammad Inuwa kamar yadda ya alkawari har kuma ya koma gida. To sai dai kuma har yanzu babu wanda ya musu maganar mahaifinsu da aka kashe, wanda aka bayyana musu cewar bisa kuskure ne. Koda kuwa bisa kuskure din ne, marigayi Muhammad Inuwa mai kaji Gayawa yana da iyalai masu yawa waɗanda dukkan su a kansa suka dogara domin ci da sha da sutura na yau da kullum. Za mu waiwayi maganar, amma bari mu faro da matar marigayin da kuma sako musu ɗa da aka yi.
Sunana Maryam Muhammad Inuwa.
Ya zuwa yanzu mai ake ciki dangane da yaran ki Abubakar?
Aro na Abubakar ya dawo gida gashi nan. Mun je mu gwamna ya aiko muka je mu.
Da ke da wa kuka?
Da ni da mai gari da nan makocin nan namu.
Gari nan yana kenan?
Na nan Gayawa muka je da shi. Ya ba mu shi muka taho. Ne ba wani abu aka ce mun ba.
Dangane da shi batun yaran naki daga can gidan gwamnati aka baku shi kuka taho da shi ko kuma ya?
Gwamna ne ya karɓo shi ya ba mu shi muka taho.
Yadda ya alkawarta ba.
Kwarai kan da hannansa ya aiko ya ce insha Allah za a je shi ko ya kawo shi ko ya aiko mu je mu taho da shi kuma haka din aka yi. Ya aiko muka je ya ba mu shi muka taho gida ne masa godiya.
Shi ma Abubakar yayi mana bayanin yadda aka yi har aka ce an kama shi da dalilan da aka bayyana masa har izuwa ga yadda gwamnati Ganduje ya karbo shi daga hannun hukumar ta DSS.
Da farko ga mun cikakken sunanka.
Abubakar Muhammad Inuwa.
Kuma kai ne?
Ni ne mutumin da aka kashe mai mahaifinsa mutane suka kama shi ba tare da ya kashe laifin komai ba.
Amma daga baya a lokacin da abin ya faru su sun ce suna zargin ka ne da misali alaka da wani mai laifi da suke nema misali. Me ya faru tun daga ranar da kuka je asibiti?
Yace mu daga ranar da muka je asibiti sun ce mu je da shugaban su yazo to sai yake cewa mu zo za a taimaka mana. Kuskuren aiki ne, mu yi hakuri. Suna ta ba mu
kuskuren aiki ne me?
Kuskuren aiki ne harbin da suka yi. Mu yi hakuri. Sai nake ce mai yalla bai amana adalci. Sai ke cewa za a amana adalci. Suka je aka aje gawa likita yazo sai suka juya za su tafi. da suka juya za su bi sai muka fito muka bi su nake daukar lambar motar su nake daukar lambar motar su zo saboda mun san ko soyawa ba a lokacin to amma to ni ba sani suna kallo na ko ba sa kallo na daga baya sai suka zo suka samu a mota za su kai mu gidansu mu je mu kwana da safa za a zo asibitin mahaifin mu sai ki tafi kwanta man da hankali har su zo ga asibitin mahaifin mu kuma daga bisani da muka zo gidan nasu har misalin 12 sun ba mu wayar su wayar muka yi muna ta waya da mutanen gida ina kwanta musu hankali ina cewa ai an mai ana mai aiki ne amma za mu to gida sai cewa za su zo amma tun a daren yaransu to daga bisani kuma can da suka yi meeting din su shine to suka ce ai ana zargi ne ni ne mai waya ko dan uwana sai na ce ni ne mai waya sai suka ce ana zargi na ne da boko haram kuma har zuwa lokacin da aka ajiye ni ba wanda ya zo min wata tambaya ba amun hoto ba a gida ba rubutu kawai aka suka je suka ajiye ni kawa dutse babu wata tambaya sai dai in lokacin ba da abinci yayi daga 12 daga 11 rana zuwa 12 rana aka maka dan daren da na safi shikenan kawai kai da su
a lokacin kwananka nawa
kwana 22 a wannan sa aje tun yanzu ko ruwa ba bani nayi wanka ba sai ran da zan fito tukun naka je aka dafa mun ruwan zafi nayi wanka aka ce ƴan uwana za su zo nan gidan su tafi da ni daga misali kusan karfe 3 na rana sai aka zo da mota shi shugaban nasu bayan ya zo sai aka zo da mota sai aka sani shi ma ya hawo mota ana tafiya sai na dana shugaba mai hawo zai sai naga an
gidan gwamnati
ke gidan gwamnati sai naga an state road din Titus State Road aka shiga ne gidan gwamnati sannan sai na hango ƴan uwana a saman bini to tun daga lokacin da shi daidai da muka je muka zauna shine to shi shugaban SPS din shugaban gidan kenan shine to sai ya shiga da shi da ganduje sai kai kusan minti 30 haka daga misani kuma shine to sai aka ce mu shiga
shiga ina kenan
mu shiga cikin falon da gwamnati yake
a lokacin ofishin gwamnati
a lokacin ofishin gwamnati muka je da muka shiga shine shi gwamnati sai yake cewa sai tai sai mai bayani shi gwamnati
shi waye masa bayani
shi shugaban DSS din sai shi gwamna sai yake cewa ka ji an ce kai mai laifi ne sai na ce mai laifi ni ban taba aikata laifi ba sai sake maimaita to ai ka san ce kana da alaka da wani a Maiduguri sai ni ban san hanyar Maiduguri ba ban taba zuwan ta ba sai shi to an yafe ma daga wannan yafiyar
shi waye ga ma
shi mai girma gwamna daga wannan yafiyar shikenan sai ya ce ai a rufe taro da addu'a sai shi hakimin ungwaggo kenan sai ya ce ba za a rufe taro da addu'a ba sai ya gaya mana makoman mu tukunna sai ya sake cewa a rufe taro da addu'a so uku hakimi yana cewa sai ya gaya mana makoman mu tukunna za a rufe taro da addu'a sai ya ce ai za mu je ta bakin da za mu je daga bakin kantoma
na karamar hukuma kenan
eh kantoma na karamar hukuma shine har yanzu mu dai shiru babu abin da muka ji
daga nan sai me fa
zuwa wajen su daga nan sun ce zamu
koma daga nan ofishin gwamnati sai me fa
daga nan ofishin gwamnati babu abin da ya fara kawai su towa gida muka yi da ɗan uwan mu suka ce zamu koma da hoton ɗan uwana da nawa amma duk koma da muke ba mu haɗuwa da shi wannan lawyer nasu sai mu je mu tarabbaya nan sai mun yi waya ga mu nan mun taho sai mu je mu tarabbaya nan sai ya kara mana sashi saboda wayata a lokacin sun ban wayata kuma suka kara an shan wayata ni ban ni sani saboda wayata nake komawa amma ban da wayata ni ba abin da zai kaddara wannan saboda abu ne a riya riga ya faru ko ba mai iya maka wannan dole sai dai kai hakuri sai dai ubangiji dama
to yanzu misali ku me kuke fata mahukunta a jihar Kano kama daga mai martaba sarki da shi kansa gwamnan mai girma gwamnati sai muku dangana da wannan abu da ya faru yayin da misali kamar abin da suke cewa zargin da suke cewa da alama kamar daga baya an ga kamar ba haka bane
to mu dai abin da mu dai muke fata sarkin Kano ya mana sanar da gwamnati mu dai amana adalci amana adalci muna da yara kanana sosai kuma baki da mu ba karfi yayin ba a wajen Allah muke nema dai shine dama mai wa kowa kawai shine mu abin da muke fata da masarautar Kano tunda masarautar ne adalci sanan da shi mai girma gwamnati amana adalci kamar yanda ya ambata zai adalci mana adalci mu shine mu fatan mu
kamar a can lokacin da kuka je ofishin shi mai girma gwamnati misali baya ga cewar an yafe maka shi da kamar yadda kace mun ya gaya ma cewar an yafe maka ba wani abu da ya kara gaya maka
ba wani abu da ya kara gaya mu shikenan abin da ya hada mu da shi don ko wata magana ta sisi ba ta hada mu da shi ba har izuwa yanzu kuma suna cewa in wasu zo gidan mu bincike mu babu wanda zo gidan mu bincike har yanzu a lokacin da nake wajen sa aje ina tambaye shi yalla bai ya babata sai ce min yazo gidan baba ta lafiya ta galau kuma sun ce min tun awa shagari an yi zana idan mahaifina amma mahaifina ya kai kusan kwana 18 tukunna aka zana idan shi kuma ni a hannun na fito a wajen su ni ba mai laifi bane kuma abokina ba mai laifi bane amma
shi waye abokin naka
basu gaya min ba na tambaya a gan waye abokina basu gaya min ba har yanzu
wato lokacin da suka je ma misali me suka ce maka suna zargin ka da shi
Boko Haram suka ce suna zargina da shi amma ba ka san ko waye ba to abun nufi ni abokin ini ba san ko waye ba kuma na ce su gaya min
basu gaya ma waye ba
basu gaya min waye ba kuma su ce shi ba mai laifi bane shi abokina wanda suke amma shi yana lamba mai laifi shi kuma kasuwanci suke da shi tunda ni ba mai laifi bane abokina ba mai laifi bane kuma to ya akai ba gaya min shi abokin na waye ba har yanzu gobe ba gaya waye abokina bane
to yanzu misali daga karshe ku menene fatan ku ga manya iyaye a jihar Kano ku iyalan markai
to mu dai fatan mu dai manya iyaye a jihar Kano su shiga magana amana adalci tunda dai gabaki ɗaya duk musulmi ne kuma da man din mai rai canza shi amma ya mutu ba ta hanyar da ake wannan ba ya mutu ta hanyar wani wasu hanya wadda bai kamata ba bai ji ba bai gani ba ta wannan hanya ya mutu mu dai abinda muke fata mu hukunta dan Allah amana adalci shine kawai mu fatan mu da su
mai zaman zarki Allah malami ya bai Allah mu fara da sunan Allah madogara
A shirin mu na gaba za mu tattauna da dan jarida Abubakar Haruna Galadanci da waɗanda suke ruwa da tsaki wajen nema wa iyalan marigayi Muhammadu Inuwa gayawa haƙƙinsu. A kasance lafiya.
Madalla a gaida Ibrahim yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru.
Na fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Kamrun Info an da babban labarin ta yake nuni da cewar ministan yada labaru na kasar Jamhuriyar Kamaru kuma kakakin gwamnatin kasar Isa Cirma Bakari yana fama da rashin lafiya an da zaka ake neman garzayawa da shi kasashen waje domin binciken lafiyarsa sai kuma jaridan The Peace Actual an da ita kuma ta labarta mana cewar matashin dan siyasa nan na kasar Jamhuriyar Kamaru na jam'iyyar SDF OC Joshua shine wanda zai jagoranci jam'iyyar adawa ta SDF wanda ni John Furundi ya kwashe shekaru 25 yana jagoranci a zaben da za a fafata a shekara na 2018 din nan tsakanin sa da shugaba biya sai kuma jaridan Emergence an da ita kuma ta bayyana mana cewar ministan ciniki na kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Baranga Atangana zai ziyarci kasar Belgium tare da tawagarsa na yan kasuwar kasar Jamhuriyar Kamaru domin samun masu zuba hannun jari a fadin kasar da kuma an da su haɓaka cinikayya tsakanin kasashen nasu guda biyu jaridan Anadar kuma ta kasar Kamaru ta ce ministan ciniki na kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Baranga Atangana ya jagoranci kona madara na yara kanana sama da ton 47 kasancewar hukumar da suke kula da kayayyakin gwangwani sun ce lokacin da aka wallafa wannan nonon ya wuce jaridan Loju kuma tambaya ta yi kuma yasa jagoran adawan kasar Jamhuriyar Kamaru Nijon Furungi ya yi murabus daga matsayinsa ya bar matasa da su taka rawar su sai jaridan Ekotodia da Economy ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da ita kuma cewa ta yi sefan kasar Jamhuriyar Kamaru miliyar 90 da miliyon 350 ne suka yi batan dabu a cikin shekaru 17 a hukumar masu kula da zirga-zirgar jiragen ruwa a tashar jirgin ruwa na birnin cinikayyar kasar Duwala sai kuma jaridan Du Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru an da tarwato mana cewar tsohon director general na gidan talabijin din kasar Jamhuriyar Kamaru Amadu Bamulke ana zargin sa da cewar yayi da ciki akan miliyar 25 na sefan kudin kasar ta Jamhuriyar Kamaru a yayin da yake gudanar da
mulkin sa sai jaridan Nation an ita ma ta hango mana cewar a jahar Arewa maso yammacin kasar Jamhuriyar Kamaru an sake yin garkuwa da wakilin gwamnati amma ta bangaren walwala da jin dadin al'umman kasar wanda har yanzu haka babu amo babu labarin sa jaridan The Force kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta ayyana mana cewar a zaben da za a gudanar na ranar 25 ga watan Maris na ɗan majalisar dattawan kasar Jamhuriyar Kamaru jami'u guda tara ne za su nemi kujerun majalisar dattawan guda 70 na kasar zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan La Nouvelle anda ita kuma tace tsohon jagoran ƴan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru Nijan Burundi zai iya zamantowa ɗan majalisar dattawa na kasar Kamaru bayan ya kwashe shekaru 25 yana neman kujerun shugaban kasar ta Jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma ga sakonnin da ku ma sauraro kuka aika mana
kuma gana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa jar difa jamhuriyar Niger Maryam Amerika yau zan bayyana ra'ayina wajen matasa gaskiya gwamnatin Niger matasa ba su da aiki a samowa matasa aiki musamman ma matasa rezon gudumariya ya kamata a samu musu aiki
assalamu alaikum sashen Hausa na BOA mai magana Aliyu Kayon Bakwai Zakka a karamar hukumar Safana a cikin jihar Katsina Najeriya to sai ce ku ce da kuke yi jami'an tsaro ko je ƴan sanda da sojoji wannan yace ba shi ke da za su kama da ba wannan yace shi ke da aiki ne na sunan kuma abin da ya kamata mai da hankali ya kamata su sanna kan tsuru gane cewa waye ne
assalamu alaikum sashen Hausa Radio America mai magana Bisir Baka auren Hausa ɗan Albasa Katsina Trent Najeriya ina so in yi amfani da wannan dama a miƙe kokina ga alƙalai da lauyoyin Najeriya akan sura da take tauya wannan lokaci ina hana shari'a a shari'a a kotu duka saboda haka nake kira ga shari'o'i hukuma ta aikin ta ta bari hukumar shari'a ta aikin ta saboda lauyoyi suna hana shari'a
Assalamu alaikum BOA suna Abubakar Muhammad Dogon Daji Kambal local government Sokoto state game da matan nan da ake sace mu kullum muna korafi akan wannan abu bai kamata a ce ko do abu ko wace ko wace makaranta birni da kabiri da tsaci ana sace yan mata kuma ga sojojin Najeriya
to mun zo ga shirin mu na karshe labarai amma wannan kana takaice
Hedkwatan sojojin Najeriya ta ce dakarunta sun bindige wasu makiyaya su 10 da suka yi ƙaurin suna Allahira a jihar Adamawa biyo bayan wani hari da makiyayan suka kai a kan garin Numan. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya fassara wata sanarwa da sojojin suka bayar da yammacin jiya Talata akan wannan nasara da suka yi na kashe waɗannan tsagiru da kuma kama wasu a cikin su. Wannan babban jami'in leƙin asirin Amurka ya faɗa a jiya Talata cewa shugaba Donald Trump bai bashi takamammen umarni na ɗaukar mataki akan yiwuwar katsalandar da Rasha za ta iya yi a zaɓukan 'yan majalisu cikin wannan shekarar 2018 ba. Ganin yadda Moscow ɗin ta aikata a zaɓen shugaban ƙasa a shekarar 2016 da zama taimakawa Trump ya lashe zaɓe. Daraktan hukumar leƙin asirin na'urori da kuma hukumar kare muradun yanar gizo na Amurka Admiral Mike Rogers ya faɗa wa wakilan majalisar dattawa cewa ba a bashi wani umarni na ɗaukan ƙarin matakai da ya wuce irin ikon da yake da shi a yanzu ba. A halin da ake ciki kuma wata daraktan ya ɗa labaran shugaban Amurka Donald Trump mai suna Hope Hicks wadda ta jima tana aiki tare da shi a jiya Talata ta bayyana gaban kwamitin majalisa mai binciken alakar kwamitin yakin neman zaben Trump da kasar Rasha sai dai ta ki amsa wasu tambayoyi da 'yan majalisun suka yi mata akan aikin ta na tsawon watanni 13 a fadar White House.
To yanzu kuma anan mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'ziyar mu ga masarautar Mina na rasuwar turakin Mina Alhaji Yusuf Habibu Allah ji kansa da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin. Idan an jima za ku jo su abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan da na saba gabatarwa na himma ba ta garago inda muke ci gaba da tattaunawa da baƙwarmu Hajjia Madina Muktar Dodo da ke zaune a Birtaniya. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Baba Yakubu Makeri da ya taimaka domin gabatar da shirin da Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyanmu Jim Cook ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an ji mu